ومن أهل الكتاب من تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده و
أي بمال كثير وجودك يا ميتم بن يما kintar sun yi sabani game da menene yawan adadin kintari amma dai a dunkule ko a takaice ana nufin dukiya da yawa kamar yanda musamman ada ake cewa miliyan aka ambata miliyan a kuɗi irin namu to an kai makurakin to kamar haka da zaka amince masa da kintari dukiya mai dimbin yawa to ajihi ilai sai dawo maka da ita inta a Madina ya koma ya zama babban sahabi auda'ahu rajulun alfan wa mi'atay uqiya uqiyatin zahaban wani mutum ya ta ba shi ajiyar uqiya 1,200 da zinari dukiya ce mai yawa sosai fadaha ilaihi amma sai dawo masa da abinsa wato bai ha'ince shi da komai ba wanda wannan makura ce a cikin amana waminhum cikinsu kuma akwai man anta amanahu bi dinarin wanda inda zaka amince masa da dinari ɗaya ka bashi amanar dinari ɗaya la yu'addihi ilayka to ba zai mai so maka shi ba duki ya nake saboda ha'incinsa da haɗamarsa illa ma dumta alaihi qa'iman sai dai in ka dawwama kana tsaye a kansa la tufariquhu baka rabuwa da shi sai dai in ka matsa masa sosai sannan ya jefa maka arzikinka don ba za mu ce tsiyarka ba tunda kayanka ne sai ka matsa masa ya ga cewa lallai ba za ka bar shi ba to sannan ya baka abinka kuma ta fara ta hoto ta riba ne sosai dan jari hujja yana da kasaitaccen gida da gona a gefen Madina irin yadda manyan masu kuɗi suke yi amma irin waɗannan sai ka ga gashi akwai kuɗin da yawa amma kuma saboda haɗamar da ke cikin zuciyarsu kwabo ma wani abu ne a gurinsu yasa irinsu ba sa iya yin kyauta ko wani tallafi sai dai ga wani abu da suke ra'ayi ko suke hangen cewa zai kare wata manufarsu ko kuma kawo musu wani abu istaudahu qurashiyun dinaran fajahada wani bakwareshi talaka ya ba shi ajiyar dinari ɗaya la Allah yana son a ajiye masa dinarin zuwa wani lokaci da zai buƙace shi ya karɓa ya biya buƙata sai ya ce sam ba a ba shi ajiya ba ya musa ba Yahudiya ne masharraci shi ya yi ta zuga mashirkai da Yahuda ɗan uwansa akan faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a jingi ne ya iya wato tsara kasidu ya yi ta yin kasidu yana sukar musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zatul ahzab yaji ahzab da aka yi ma shi ne ya ba da kuɗi ya ɗebi mutane kamar mutum 20 wato ya ba su kuɗi ya ce su fansama cikin ƙabilun larabawa su yi ta zuba su dinga bata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su zuga mutane cewa lalle ne fa a fito kowa ya bada tasa gudunmawa domin a ga wato an aje cewa an kawo an gabayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine wato akai wannan gangam ko aka tara mutane saboda 10,000 domin wannan yaki to aka dai ta abubuwa na sharri har ta kai ga lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci waɗansu sahabbai mutum biyar a cikin Madina suka je suka yi hilar da suka kashe shi kisan gila saboda sharrin sa shi da Abu Rafi'in haka wato Salam ibn Abil Huqayqi kenan su ma shi ma masharanci ne wani ba Yahuda dan uwansa haka aka kashe su domin sharrin su da yawa wato wannan dai na nuna cewa su Yahudawan kansu ba bai ɗaya suke ba kamar da wata ayar yace laysu sawa'a ba ɗaya suke ba to amma dai mafi yawan su maha'intan ne mazambatan ne azzalimai ne marasa gaskiya shi yasa shi saboda halayyarsa ta gaskiya Allah ta'ala ya taimake shi da ibn salam ya musulunta ya zama ɗaya daga cikin sahabbai ce zalika abinda ya kawo wannan aitarkul ada'i abinda ya sa ba sa baiwa mutane haƙoƙinsu ba sa mayar da amana bi annahum qalu saboda sun ce sun faɗa wai daga cikin batutuwansu na addini laysa alaina fil ummiyina sabil wato laysa alaina sabil babu wani laifi akan mu babu hanyar kama mu da laifi fil ummiyin idan muka cutar da marasa ilimi wanda ba karatu suka yi ba wato ai al-arab larabawa wato cewa suke yi ai su saboda mutanen Allah ne zababbu ne su a wurin Allah Allah ya lamince musu ya yarje musu cewa dan sun cinye kayan ko dukiyar jahilai larabawa kenan waɗanda ba su da ilimi to Allah ba zai musu komai ba shi yasa suke cewa jikokinsu na yanzu ma abinda suke faɗa kenan ai sauran al'ummomi an yi su ne domin hidimtawa ainihin sha'abullahi muhtar wato jama'ar Allah zababbiya saboda haka yanda aka halitta raƙuma jakuna dawakai da sauransu dan ɗan adam ya mora ya amfana to haka suke wato Allah ya sauran jinsuna da suke kiransu goyin cewa su zama abin wato moro a gurinsu to wanda aka nice shi gabake ɗaya domin ka more shi dan ka ɗan tsakuri wani abu ma daga abin da yake da shi wa zai ce ma wani abu saboda haka suka ce ba laifi a kansu in sun cuci larabawa marasa ilimi ai ismin listihlalihim zulma man khalafa dinahu saboda sun halatta zalintar wanda ya saba wa addininsu wanda duk ba addininsu yake bi ba to suna ganin halal ne su cutar da shi su cuce shi wa nasabuhu ilayhi ta'ala kuma suka danganta haka din zuwa gare shi ta'ala wa yaquluna 'ala allahi kadhiba Allah ta'ala ce suna faɗan ƙarya ne suna jinginawa Allah ƙarya suke wa Allah ce Allah mai hikima da adalci da rahama wanda duk da su da kowa ɗin bayinsa ne wanda ya umarci bayi da su yi adalci a junansu ya haramta zalunci a tsakanin bayi ko da mutum kafiri ne ko fajiri ne wannan tsakaninsa ne da Allah amma tsakanin kai da shi Allah ta'ala da ya yi ka ya yi shi ya yi talikan bai yarda wani ya cuci wani ba amma su ƙirƙiro wannan magana su ce wai Allah ne ya faɗi wannan wannan kaga tsiwa ce kuma shakiyanci ne irin nasu kuma babban laifi ne saboda haka wato sun wa Allah ƙarya fi nisbati zalika ilayhi fi tawrat da suka danganta haka din zuwa gare shi wai a tawrat yana cikin abin da suka ƙirƙiro suka riskar da shi a tawrat alhali baya ciki Allah bai taɓa irin wannan hukunci ba babu wanda yake da wata nasaba a wurin Allah daban da ta saura kowa bawa ne saboda ka adalcinsa ya sa managarci ko da ma mai nagartan ne da gaske wanda su kan dama ba managartan ba ne ba to ko da ma mai nagartan ne da gaske Allah bai halatta masa ya cutar da wani fasiki ko fajiri ko da kafiri ne ko ba yahudan ne ya cutar da shi wannan bai halatta baya halatta wahum ya'lamun alhali sun sani annahum kazibu na cewa su makariyata ne ayya lam yaqulu zalika an jahalin fayuzar wannan abin da suka faɗa ba wai cikin rashin sani suka faɗe shi ba balle su samu wani dan uzuri ko ya yake dan da ma jahilci ne yasa suka faɗa ko da dai ba uzuri ingantacce karbabbe sosai amma dai a ce to dama dama amma bisa sani saboda kawai ruhi na zalunci da rashin tsoron Allah su kirkiri wannan magana su halatta zaluntar bayan Allah kuma su ce wai Allah ne ya ba su damar haka wai kuma su zababbu ne a wurin Allah shi yasa ya zama haka wannan bai halatta ba wannan bai inganta ba wa annabi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kamar rawahu tabarani wa ghayruhu min hadisi sa'id ibn jubair mursalan daga annabi tsira da annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata a gare shi kamar yanda tabarani ya rawaito shi daga hadisi sa'id ibn jubair hadisi mursali a cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yayin da ayar ta sauka yace kazaba adaullah yace maki ya Allah sai ƙarya ma min shay'in fil jahiliyyati illa wa huwa tahta qadamayya wato ba wani abu daga al'amarin jahiliya face an mai da shi wato karkashin diddige na wato an binne shi mansukhun matruk wato an shafe shi an bar shi kamar irin mu'amala ta riba wasu abubuwa na tata ko da wani yana bin wani bashi amma na tata ne yana bin wani bashi amma na riba ne to sai a biya asalin uwar kuɗi amma ba za a wani biya wannan ribar ba wani ya sayarwa wani giya yana bin sa talaka ne mashayin giya ya sha giyar wani yana bin sa bashi da yawa ko musulunci ya zo to aka haramta giya to bai halatta ya biya shi kuɗin ba kuma bai halatta ya nemi kuɗin ba magana ta wuce dai irin wannan abubuwan sun wuce yace amma ilal amanata sai amana wanda ya ba wani amana to wannan kan ba za a ce ba za a mai da ita ba ko da ba yahudi ne ba wani wanda daga baya shi musulmi ne to dole musulmin ya mayar wa ba yahudin ko mashirikin ko ma wani irin mutum ne dole ya mai da ita gare shi fa innaha mu'addatun ila albirri wal fajir ita amana dole a mayar wa mai ita abunsa ko mutumin kirki ne ko mutumin banza ne yawwa rashin kirkinsa yana can tsakaninsa da Allah zai fuskanci sakamako amma dai amanarsa dai haƙƙinsa dai a mayar masa daga wannan hadisi yana tabbatar da cewa abinda Yahudawa suka yi da'awa anin bayi da asasi a cikin addinin Allah babu shi a littafin Allah a taura wani abu da zai baka tsoro da mamaki shine wato yan bid'a na wannan al'umma ko dake dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗansu daga cikin wannan al'umma za su bibiye tako irin na Yahudawa da Nasara amma da yawa sun rubuta cewa daga falalar ɗariƙunsu ko kuma waɗansu salatai nasu ko wiridai nasu akwai ma daga cikin falalar cewa ko da bashi ne ainihin wato ake bin su na wani kuma suka mutu ba su biya ba to su Allah ba zai ɗauki aikin su ya biya masu haƙƙin ba saboda darajar da suke da ita akwai wata taska ta musamman da Allah ya ware musu Allah zai biya musu daga wannan taska saboda haka wani ba zai cuta to me bambanci tsakanin wannan magana tasu da maganar waɗancan miyagun ai kawai an ɗan saya abin ne kaɗan domin in har Allah ba zai taɓa ladansu ba ladansu yana nan amma saboda tsarki da daraja da kima da suke da ita ba za a ma taɓa ladansu a biya wanda ke bin su haƙƙi ba sai dai Allah ya ɗauko daga wani rumbu da aka tanada na lada aka tanada domin su a biya musu su kuma su tafi da ladansu kawai saboda darajarsu kaga ba yadda za a yi kuma a ɗebo zunubin wani a ɗora musu saboda kaga kenan su sun ci bulus sun ci banza to haka ne in mutum yana kan irin wannan ra'ayi ko wannan aƙida kaga sai ya ta cin bashin mutane har ma ya ci amana ya ci komai saboda duk dai ba haufi in dai ba za a iya yi masa wani abu a duniya ba zai kubce a duniya lahira shi ya aminta kaga wannan wa yaquluna ala allahi al-kaziba babu wani malami na kirki ko daya tun daga zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau da yarda ko zai yarda da wannan cewa addinin musulunci ya zo da wannan fa sai dai kawai koyi ne suke kokarin yi da wayancan magabatan su daga ainin alul akwai wato za a kama su da zinabi man afa bi ahdihi wattaqa wanda ya cika alƙawarin sa wanda yake tsakanin sa da Allah yawa ko kuma ya kiyaye wasiyyar Allah zuwa gare shi min adalil amanati wa ghairihi na cewa abin da yake haƙi ne amana ce ko kuma kowane irin haƙi ya tsaya ya kula da wannan haƙi ya bada shi to wanda yayi wannan wata kaidi ya ji tsoron Allah bi tarkil khiyanati wal ma'asi ya bar ha'inci da zamba ya bar ayyukan sabo wa amila ta'ati ayyuka na da'a to wannan kam fa inna lillahi wal muttaqin lalle Allah yana son man tsoron Allah man tsoron Allah man tsoron sa kaga shi bai wancan halayya amma mutum ya zalunci bai tsoraci Allah ba bai kiyaye haƙin bayi ba yace kuma a Allah ya bashi daraja da shi ba za a kama shi da kuma ba haka bane in mutum ya kiyaye alƙawarin Allah ya kiyaye alƙawarin mutane ya kiyaye haƙin bayan Allah ya ji tsoron Allah to Allah yana son man tsoron Allah Allah yana son mai wannan wato fihi wa zahiri mawdi al-mudmar maimakon ce inna lillahi yuhibbu saka ce inna lillahi yuhibbul muttaqin wa bima'ana inna lillahi yuhibbu man ittaqa maharima Allah yana son wanda ya kiyaye haramun muka kamar zalantar mutane yana daga cikin mafi munin haramun wata ba ta'atahu yayi biyayya ga Allah wa shari'atahu allati ba'asa biha khatamar rasulihi sallallahu alaihi wasallam kuma yabi manzon Allah da Allah ta'ala ya aiko shi a matsayin cikamakin manzanninsa ya bi shari'arsa ya masa da'a to Allah yana son wa'annan wai sibuhu Allah ta'ala zai saka musu wal maqsud bihi al-umum kuma wannan ya gane kowa da kowa wannan ba wa'ansu mutane ne ke banta tuba su darajar cikin addini suna kebe kansu ne cewa su jinsi kaza jinsin banu isra'ila ba sa baiwa wa'ansu mutane daraja irin wannan ko damar shiga irin wannan daraja don me saboda addinin nasu ra'ayin nasu gina shi ne akan son zuciya Allah ta'ala ya yanke cewa babu wanda zai samu matsayina Allah ta'ala yana son sa zai samu rahmar Allah sai wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye haƙoƙi ya kiyaye amana ya biyayya ya zama mai takawa rawa shaykhani bukhari da muslim sun rawaito hadisi Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu daga Abdullahi ibn Umar Allah ya dade su qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan abubuwa guda hudu al'amara ko halaye guda hudu wanda duk suka kasance tare da shi to zai zamanto munafiki zalla man kana fihi khaslatun minhunna wanda kuma yake da hali guda a cikin su kana fihi khaslatun minan nifaq to yana da hali da dabi'a guda daya ta nifaka hatta ya da'aha sai dai in ya daina ya bari to shine zai kubuta idza atumina khana da aka bashi amana sai haƙinci amanar to kaga wannan shine ma abu na farko su wanda suka halatta suka ce Allah ya musu baiwa in ma sun yi babu komai daga cikin baiwa da Allah ya musu ma akwai cewa in sun yi haƙinci babu Allah ba zai kama su ba to in yayi idan aka bashi amana sai haƙinci amanar wai za haddasa kazaba idan zai zance sai magana sai ƙarya cikin zancen wai za hada gadara idan yayi alƙawari ko yarjejeniya da mutane to sai ya karya alƙawarin ya yaudara a ciki ya faɗa mutum cewa zai yi abu kaza to amma ba hakan yake nufi ba wa idza khasama fajara kuma idan jayayya husuma ta bijiro tsakaninsa da waninsa to sai ya yi zalunci ya yi ba daidai ba misali in an faɗa masa magana maras daɗi a halin jayayya to sai ya faɗi fiye da wacce aka faɗa masa ko kuma in saɓaniya a kusa ya rike wannan gaba ya ki yarda a sasanta ya rike adawar kamar yadda hadisi ya haramta ko da an yi sa'insa a wuce kwanaki uku ba a yi wa juna sallama an yi wa juna magana ba to sai ya zamanto shi in husuma jayayya ta auku tsakaninsa da wani to sai ya rike abin sai ya wuce gona da iri sai ya wuce haƙi to wannan alamomi ne na nifaka ta fuskar aiki to kaga dai cin amana ha'inci yana daga cikin alamomin nifaka a addinin Allah addinin musulunci addinin gaskiya a lokacin da su kuma yahudawa suke cin amanar suna cewa Allah ya ba su daraja ko sun yi ma babu laifi wannan ke tabbatar da cewa da'awar su ƙarya ce kuma ba akan gaskiya suke ba to shine kuma abin da waɗannan ayoyi suke ƙara fayyace mana da dake dake cewa ahlul kitabi yahudu da nasara musamman ma yahudawan to sun saki hanya tuntuni kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo kuma da suka yi wato butulcin boye gaskiya a game da shi to wannan sai yasa suke ta kame-kame suna ta kirkiro abubuwa don su kare matsayinsu kuma suna ƙara tsanduma suna ƙara bilmiya a cikin fata da halaka Allah ka kiyaye mu na'am
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون
ومن خيانة أهل الكتاب في غير المال yana daga cikin ha'incin ahlul kitab ba ta bangaren dukiya ba wanda ba ta bangaren dukiya ba saboda ha'incin nasu fanni kashi tabdilu kitabillahi bima yuhibbun musanyawa da canza littafin Allah da abin da suke so mana idan wata aya wani hukunci bai yi musu dadi ba ko bai daidai ba a wurin su wanda daidai ne kam asali a hakikanin gaskiya Allah ta'ala bai taba saukar da wani abu wanda ba shine maslaha ga bayi ba amma saboda son zuciyarsu da ainihin zalunci irin nasu to in abu wato in hukuncin ya saba wa abin da suke so to sai su canza misla na atin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda suka canza wato ko suka boye sifar annabi sallallahu alaihi wasallama da bayaninsa a cikin at-taura wa ahdullahi ilayhim fi at-taura da alƙawarin da Allah ya yi da wasiyyaci ma cewa in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana lalle ne wajibi ne su yi imani da shi wal itira ala al-hayf kaziba da kuma tsaurin zuciya da rashin tsoron Allah da ke sawa suna rantsewa kan ƙarya aw fi bai'i sil'ati ko kuma rantsuwa domin a saida wata kadara a ita rantsewa da Allah فَلِلرَّدِّ أَنِ الْإِبْتِدَاءِ بِهِمْ فِيهَا قال الله تعالى دمن ردي دمن هني دتشوا كدا أي كوي دسو كدا ما لمن أديني كدا جاورون أديني سشغو دو أنس بدو أي دسو سنزوت ياتين أديني دن كوي بيم بكاتن كم سوكو بيم بكاتن وأنسو سبب سنزوت يا ونم أتاني شيني أبندا يهلك دا على الكتابي kuma kada a fagen kasuwanci su dinga rantsuwa da Allah domin neman wani amfani na duniya yin haka babban laifi ne a wurin Allah subhanahu wataala yana cikin kaba'ira wanda shine hadisi yazo ya kira shi al-yaminul gamus rantsuwa da Allah rantsuwar ƙarya domin cinye dukiyar bayin Allah misali in alƙali zai hukunci tsakanin mutane a kotu wanda bai da shaidu akan haƙin da yake nema kaga za a umarci ko a nemi mai wanda ake nema a gurin sa da yarantse domin ya kubuta wanda yarantse domin ya kubuta ya zamanto babu haƙi a kansa to shi ma ya shiga cikin wannan al-yaminul gamus to Allah sai ya faɗa domin ya tsawatar a barin aikata irin wannan ha'inci cikin addini ta hanyar kirkiro bid'o'i da zantuka da ba su da tushe ko kuma ha'inci ta fuskar dukiya a yaudari mutane a zambace su a rantse da Allah domin su yarda cewa mu'amala ta gaskiya za a yi da su alhali cutar su za a yi to Allah ta'ala ya ce innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi lalle mutanen da suke musanyawa madadin alkawarin Allah da yayi da su fil imani bin nabi game da imani da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya musu wasici ya kuma umarce su ya zama zaunannen alkawari a cikin littafin at-taura cewa in annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda aka sifanta musu shi aka yi musu cikakken bayani a kansa in ya bayyana to lalle ne wajibi ne su yi imani da shi shine zai tabbatar da dorewar imanin su rashin yin haka kuma zai sa su fice daga hanyar imani to sai suka musanyi wani amfani dan kadan na duniya ta hanyar koye wannan alkawarin da rashin cika shi abinda suke samu daga mabiyansu suka ce gara su rike addininsu na bata su kibinsa don su ci gaba da samun wannan amfani wa'adail amana haka nan suka saba suke musanya amfani dan kadan madadin su bada amana Allah ya bada su ya saka musu kyakkyawan sakamako suka zaba wa kansu amfani kadan na cin amana da tozartar da ita to suka musanya alkawarin Allah bo aimanin da rantsoyinsu da suke yi da Allah halifin bihi ta'ala kazibin suna rantsewa da Allah halin suna makaryata samanan kalilan wato suna musanyawar amfani dan kadan suna sayan amfani dan kadan ishtira'in ana nufin madadin su yi gaskiya su yi imani da Allah su faɗi gaskiya madadin su yi gaskiya a wajen mu'amala su sai Allah ta'ala ya yarda da su sakamakon ya zama gafara ne da samun shiga aljanna to sai suka ce suka bar wannan suka zaɓi madadin sa su samu amfani dan kadan na duniya suka dinga rantsewa da Allah cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba shi ne wanda aka sifanta a taura ba ba shi ba ne ko su ce ma samsam babu wannan ɗin ko kuma su ce a'a wasu su ce a'a ba shi ba ne dai yana gaba ma ba wannan ɗin ba ne saboda haka duk da yadda aka yi to sun ɓoye suna ta rantsuwa ga mabiyansu ko ga sauran mutane a kan ɓoye gaskiyar don su ci gaba da samun abin da suke samu haka ma suke rantsewa ainihin a wasu al'amura da suka shafi mu'amala cewa abinda suke faɗa gaskiya ne alhali maha'inta ne Allah ta'ala ya ce ula'ika waɗannan masu wannan aiki la khalaqa lahum fil akhirah ba su da rabo a lahira wala yukallimuhum Allah Allah kuma zai musu magana ba ga daban alaihim saboda fushi da yayi da su wala yanzuru ilaihim kuma ba zai kalle su ya dube su da idan rahama ba Allah ta'ala yana kallon dukkan halittunsa amma dai ba zai kalle su ba zai dube su da idan rahama ba yawmal qiyamata rana alqiyama wala yuzakkihim kuma ba zai tsabtace su ya tsarkake su daga zanabansu ba haka zai bar su da zanabansu anin cikakku abinda zai sa ya zama ba su da wurin da zai dace da ajiye su kenan sai a cikin wutar jahannama Allah ka kiyaye mu walahum azabun alim kuma an musu tanadin azaba mai raɗaɗi wato abinda dai aya take tabbatarwa shine yahudawa sun ha'inci amana amana ta fuskar biyu amana ta fuskar addini da aqida abinda suka sani na gaskiyar musulunci gaskatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya yi alkawarin aiko shi kuma gashi Allah ya aiko shi din suka ɓoye wannan ba dan komai ba wai sai dan su ci gaba da ci da addini abinda suka saba samu a wurin mabiyansu da suke jagorantar su akan bata to kada su rasa shi wannan yasa suka dage suke ta har rantsuwa suke yi da Allah cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi bane suna ta tawili suna korewa sannan suna rantsuwa da Allah a cikin mu'amala ta dukiya a ce nike ne a'a ko kuma korewa da musanta haƙi na amana eh suna ha'inci to a duka biyun Allah ta'ala sai yayin narko akan su da cewa to masu yin waɗannan to ba su fa da rabo a lahira can ga kafirci ga kuma ainihin yaudara da zamba musamman ma kange mutane a barin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi Allah ta'ala ba zai dube su ba zai musu magana ba ranar alkiyama ba zai tsarkake su daga zalban su ba kuma suna da azaba mai raɗaɗi ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gargaɗi ga masu rantsuwa da Allah a cikin wato kasuwanci ya ce ya rantse da Allah kaza haka ya saye shi ko ragin sisi ko kaza bai samu ba alhali ƙarya yake yi dan a gaskata shi a bashi riba akan haka to wanda ke irin wannan rantsuwa ko ya rantse gaban alƙali akan ya san ce bai da gaskiya to annabi sallallahu alaihi wasallam ya riskar da masu yin haka da su waɗannan yahudawa bayan da ya tsawatar akan haka ya ce duk wanda ya rantse da Allah domin ya ci dukiyar wani Allah zai haramta masa aljanna sai ya karanto wannan ayar amma da ke zama gargaɗi da barazana ga masu yin irin wannan mutum musulmi ne shi amma rashin tsoron Allah sai ya sa a harkar kasuwanci ko wani ma irin tallace-tallacen magunguna din nan me ya kai mai magani da rantsewa da Allah tunda shi magani kan ai mashi a ce ta Allah ke sa wai tasiri amma ya rantse da Allah maganin nan yana da amfani in bai amfani ba kuma Allah ya muku hukunci alƙalin ku Allah da irin waɗannan abubuwa ha'inci ne da rashin tsoron Allah wanda ke jefa masu shi a cikin wannan mummunan matsayi irin wanda Yahudawa suka samu kansu a ciki Allah ka kiyaye mu sannan Allah ya ce wa inna min kuma lalle daga cikin su'alul kitabi la fariqan akwai wata jama'a wani bangare nasu eh ka kabin min ashraf kamar kabu dan ashraf wanda muka yi maganar sa a baya yaluna alsinatahum bil kitab suna karkatar da harsunansu da karatun littafin Allah a taura kenan ayyadifuna habi qira'ati anil munazzali suna karkatar da wato harshen nasu in sun zo karanta littafin Allah to sai su karanta shi daban da yanda aka saukar da shi sai su karkata wasula ko waɗansu jimloli dan ma'anar ta ba da wani abu daban ba shi Allah yake nufi ba ila ma harrafuhu min natin nabi wa nabi zuwa ga abinda suka juya suka karkata na sifanta annabi sallallahu alaihi wasallama da wani wannan da aka yi ma'ana dai in sun zo karantawa ba sa karantawa daidai litasabuhu min alkitab don ku yi zaton cewa abinda suka karanta din yana daga cikin littafin suna amfani da cewa ai ko ba masanan littafin bane da koma yaya aka karanta to ai wannan za ku yi tsammani ko za ku gaskata cewa haka yake tunda ku ummiyun ne ba ku karanta littafin ba to sukan yi irin wannan daga cikin yaudararsu aka shi na attaura ya dauko yake karantawa tiryan amma kuma kaji abinda aka faɗa a ciki kuma alhali ƙarya yake ka san misali a harshe wani abin wasali kawai za a canja sai ma'ana ta canza wannan kuma jumla za a dan yi wa kuskure ma kadan a dan bata sai ka ga ma'ana ta canza to irin wannan suke yi sai ce to kun ji abinda Allah ta'ala ya faɗa alhali san zuciya ne ba gaskiya bane to Allah ta'ala dai ya tsare alqur'ani shi ba a samu damar yi masa haka ba ko da wani ya so ya karanta ya rikita to shi dai nassin qur'ani ba za a rikitar da shi ba sai dai a yi mana fassara kan waɗanda kuma za su gyara tunda ba za a iya taba nassin ba to shine yace domin ku yi zaton wannan abin da aka karkata din yana daga cikin littafin Allah da Allah ya saukar wa ma huwa min alkitab alhali abinda suka karanta din baya cikin littafin Allah ba haka yake ba san zuciyarsu ne ko dai suka canza suka saka abinda suka saka ko kuma ba su canza ayar ba amma sun dan wato yi gyare-gyare ko sun babbata wai quluna huwa min indillah suna cewa ai wannan abinda suka karanta din daga wurin Allah yake amma huwa min indillah alhali ba daga wurin Allah yake ba sun canza wa'ansu na soshin ma wasu ayoyi wasu kuma ba su canza ba amma sun dan yi a taqdim wa ta'khir sun yi wato ma'ana sun abinda suke ganin gyara ne a ra'ayinsu sun gyara wa kansu kenan sai a ganin su wanda shine bata wa mafi muni wa ma huwa min indillah amma alhali ba daga wurin Allah yake ba أي يقولون ما أما ذكر من اللي والتحريف على طريقة التصريح لا بالتورية والتعريف سنة فتن سيواي أبن لقى ألا نيهاكا يكي باين سن كركتر باين سن جويا معنى أبسا أبينكما باما كوسا كياوا كوكويا باساي سيوا أيان سن كرانتا بنهاكا يكي أوران الله كذونا أقوي سيوا أقوي رشن كنيا أقوي رشن سوران الله سن أبن سكيتي ويقولون على الله الكذبا suna fadin ƙarya suna jinginawa Allah abinda bai ce ba suna cewa ya fada wahum ya alamun alhali suna sani da cewa su makaryata ne kaga wannan gargadi ne kan cewa kada masu addini su yarda da tawilin nasoshi na addinin Allah kamar da daiwa cikin ƴan bid'a da masu son zuciya sa dauki nassi na alqur'ani shi kamar alqur'ani ba za a iya canza ainin karatunsa nassin sa ba ko da wani zai zo zai so yin haka yana yin haka za a ce da shi ba kananta daidai ko wasale ne ya bata sai an gyara shi ko harafi ne ya tire sai dogarawan alqur'ani sai sun gyara shi to amma in aka zo fassarawa nan ne ake sanya soyayyar zuciya a yi ta tawili kuma masau da yawa tawilin akan yi shi ne dan san zuciya dan a kare wani abu da ake tsaye a kansa ko kuma aka tsaya a kansa da sunan aqida ko kuma suluki sannan ana fadin wasu abubuwa ma a kirkiro su duk da ba za a ce littafin Allah bane zuwa shi Qur'ani ba za ya kara shi ba amma za a ce tawain su kafafe Allah ta'ala ya kirayi wani har haka sai suke fadi wani yana tafiya kawai sai ya ji murya ana kiran sa sama ana cewa ya kai bawa na kaza 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 an bashi matsayi kaza ko yayi mafarkin Allah subhanahu wa ta'ala ko yayi mafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko yayi game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani wuri san gana ya bashi farla da matsayi iri kaza sai babu abinda ba a yi ba a cikin wannan al'umma ta mu na daga bid'o'i da soyayyar zuciya wanda duka abinda yasa aka yi hakan kare san zuciya ne kare wasu muradai ne da wasu bukatu na duniya da aka saka a gaba aka bar Allah aka bar tsoron Allah aka bar tanadar lahira Allah ta'ala yake ba mu labarin su yahudawa cewa su ne suka fara yin wannan da aka kada mu kuskura mu koyi da su a irin wannan kada mu bata karanta ro addinin Allah kuma kada mu yi amfani da rantsuwa da Allah mu ainihin wato canza abubuwa daga yadda gaskiya su take da adalcin su wanda kuma ya haka to ya sani cewa matsayin sa a wurin Allah yayi muni darajar sa ta faɗi Allah ta'ala ka kiyaye mu daga ire-iren waɗannan halaye masu muni na'am
ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal-hukma wan-nubuwwa ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون
الله تعالى يأتي ما كان لبشر بيداتي با ga wani dan adam an yutiyahu Allahu al-kitaba Allah ya bashi littafi ya sauka masa da littafi wato kenan ya bashi annabta da manzanci wal hukuma Allah ya bashi hukunci ay al-fahma lish-shari'a fahimtar shari'a tafarkin Allah tsarin Allah wanda ya tsara bayin sa su tafi a kansa wannan nubuwata ya bashi annabta ba zai yi ba kuma ba zai dace ba da bawan Allah wanda Allah ya bashi wannan matsayi a matsayinsa na mutum Allah ya zabe shi ya bashi annabta ya bashi littafi ya sanar da shi shari'a amma tare da wannan sun mai kula linnasi sannan ya ce wa mutane kuno ibadal li min dunillah ku zamanto bayi gare ni kuma bayan Allah ba zai taba yiwa ba annabawan Allah babu wanda ya taba cewa shi abin bauta ne tare da Allah ko kuma bayan Allah kai babu ma wanda ya taba yarda a wuce da shi matsayin sa na cewa shi bawan Allah ne manzon Allah ne duk wani abu da zaka samu kuma wato sabanin haka to sai dai daga waɗansu mayaudara waɗanda ba bayin Allah na gari bane ba kamar su Yahudawa da makamantansu amma dai kam bayin Allah managarta musamman manzannin Allah to ba za su yi wannan ba an ruwato cikin asbabun nuzul cewa waɗansu daga cikin Yahudawa sun cewa annabi sallallahu alaihi wasallama to wai kai so kake ne mu bauta maka kamar yanda Yahudawa suka bautawa Uzairu ko kuwa yanda Nasara suka bautawa Almasihu ko kamar yanda Sabi'a suka bauta mala'iku ko mai kake so a yi to shine Allah ya karba masa sai ba su amsa da kansa yace to ai ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ga wani dan adam wanda Allah ya bashi littafi kuma ya bashi sanin hukunci shari'a ya bashi annabta ya bashi wa'annan darajoji duka sannan yazo yana cewa mutane wai ku zama bayi gare ni kuma bayan Allah mutajawizina Allah ishrakan wato ku zama su ketare Allah ta'ala bautarsa shi kadai kuna shirka da shi ba zai yiwu ba aw ifradan ko kuma bauta ma shi wannan din shi kadai wato ko dai abautawa shi wannan din tare da Allah an yi shirka ko kuma abauta masa shi kadai ba yadda za a yi annabin Allah ya da'awar wannan hatta waɗanda suka yi imani suka gaskata manzannin babu wanda zai yi da'awar wannan ay la yudillahu alkitaba wal hukma wan nubuwata liman yaqulu hadhihi almaqalata shan'a Allah ma ba zai zabi wani mutum ya bashi littafi da hukunci da annabta ba wanda ya san cewa zai faɗi wannan kazamiyar magana kazamar magana ba zai yi ba walakin amma yaqulu shi manzon na Allah manzon na Allah abinda kawai zai faɗa muku ba zai ce muku bauta masa ba ba zai ce ku bi shi ku bar bin Allah ba a aikin sa ma shine shi ya bautawa yana bautawa Allah fiye da kowa yana bauta Allah shi kadai sannan kuma yana kira ne zuwa ga bautawa Allah shi kadai dukkanin kokarin sa shine na ya jawo mutane su bautawa Allah su biyayya ga Allah kuma su guji sabawa Allah shine aikin kowane manzo da Allah ta'ala ya bashi wannan matsayi saboda haka ba ya fadar wancan magana walakin sai dai abin da yake fada shine kunu rabbani ku al'umma ku yi kokari ku zamanto masana na Allah ai ulama amilin ku zama masana waɗanda suke aiki da sanin su waɗanda suke ilmantarwa kuma su nemi ilimi su a kansu sannan kuma su ilmantar da mutane sannu a hankali shine ma'anar ar-rabbani malami na Allah malami wanda yake bautar Allah mai bin Allah mai kokarin ya sa abi Allah shine al-alimur rabbani to ku zama malamai masu bin Allah kaga su kansu malaman ma tarbiyyar da wa'annan manzanni suke yi musu shine su zamanto malamai na Allah wa'anda suke kira zuwa ga bautar Allah da su ma din abinda suke yi kenan to kaga cewa Allah ya tsarkake manzannin sa daga wannan mummunar ha'inci mummunar ha'inci da kuma fasadi a ban kasa kuma ya ma tabbatar da cewa su renan da ma suke yi wa ainihin al'umma su jama'a su mabiyansu shine su zamanto masana addinin na Allah kuma na Allah masu kira zuwa ga Allah bima kuntum tu'allimuna alkitaba saboda abinda kasance kuna koyar da mutane littafin na Allah ku zamanto yanda kuke koya mutane littafin Allah ku zama kuma na Allah ya zama aikin ku da fadar ku su zama bai daya ba ku ce wa mutane su bauta wa Allah ba amma kuma a gefe guda ko kun ki bauta wa Allah ko kuma kun yi amfani da wannan dubiyan wa'ansu bukatu na ku zamanto malamai masana na Allah masu karantar da addinin Allah saboda abin da kuke koyar da addinin Allah a wata kira'a bi ma kuntum ta'lamun alkitab saboda sanin littafi da kuka yi saboda sanin littafi da kuka yi ko kuma saboda karantar da littafi da kuka yi to sai an sani dai sannan a sanar to sanin ku da sanarwar ku to ta taimaka muku wajen ku zama na Allah ku zama masu ainihin tsayawa akan addinin Allah saboda san sanarwar ku littafin Allah wa bima kuntum tadrusun haka nan saboda abinda kasance kuna dirasa sabato kuna karantawa yau da gobe domin ku ƙara fahimta a cikin littafin Allah dirasa shine ai ta karatu ana nanatawa ana tasawa ana ƙara gano fa'idoji da ainihin ana ƙara zurfi cikin fahimtar fa'ida da hikima cikin wannan ilimi wato dai suna cewa manzanni suna cewa mabiyansu ne cewa ku zama na Allah malamai na Allah saboda littafin Allah da kuka sani ko kuke sanarwa kuma saboda karatu da kuke yau da kullum to kada ku ainihin kangare kada ku saba ma ainihin wannan tafarki na gaskiya to kaga manzanni da masu bin su duka warasa din su masu gadin su duka to babu wanda ke cewa azo a tara masa ƙasa a girmama shi a wuce da shi matsayin da ya dace ainihin a tsaye da shi kowa a cikin su kokari yake ya sada bayin Allah da ainihin Allah subhanahu wataala yana yin bauta kuma yana kokarin dora bayin Allah akan bauta yana gudun sabo kuma yana gudar da mutane sabo wannan shine al-alimin rabbani to shine abinda waɗannan manzanni suke yi su yi su tarbiyantar da al'ummarsu wala ya amurakum ko ba zai umarce ku ba ba zai umarce ku ba an tattafi zul mala'ikata ku riƙi mala'iku wannabiyina da annabawa arbaban a matsayin ubangiji abubuwan bauta kamar ta khazati sa'ibatul mala'ika kamar yadda sabi'awa suka riƙi mala'iku abin bauta wal yahudu uzairan kamar da yahudawa suka maida uzair alayhi salam an ɗaya daga cikin annabawan bani isra'il abin bauta awil ahbar wan nasara isa ko kuma wato malamai yahudawa da kuma nasara su malamai yahudawa sun mayar wato awil ahbar ko kuma abin yadda yahudawa suka maida malaman su kenan yahuda sun mai da malaman su abin bauta ita kazo abaran warubanin arbaba min dunillah yahuda sun mai da ko sun rike malaman su da masu ibada su abin bauta to ba zai umarci wato ba zai umarce ku ku rike mala'iku da annaba a matsayin ubangiji ba irin yanda sabi'a suka mai da mala'iku abin bauta yahuda suka mai da uzair abin bauta ko kuma suka mai da malaman su abin bauta nasara suka mai da Isa abin bauta ko kuma su ma malaman su masu ibada su Allah ta'ala yace manzannin Allah da Allah ya ba su wannan sani ba za su umarni da wannan ba ayi amarkum bil kufri shin ya umarce ku yanzu ya umarce ku da kafirci ba da yasa antum muslimun alhali bayan kuna musulmai ai ba zai yiwu ba wato ya umarce ku da kafirci domin rikar wani a matsayin abin bauta bin wani a bar bin Allah kafirci ne ba yadda za a yi manzo na Allah wanda aka saukar masa da littafi aka masa baiwa da annabta da sani yayi irin wannan saboda haka ba zai umarce ku da kafirci ba bayan kuna musulmi la in bagi lahu haza wannan ba zai dace da shi ba kuma zai yiwu ba wal istifham lil inkar wannan tambaya dan a kore abin wa huwa kitabun lil mu'minin wannan magana ce aka fuskantar da ita ga mu'minin alqasidin da sujudi lin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi niyyar yin sujada ga annabi sallallahu alaihi wasallam a ruwaito cewa waɗansu sun je hira ko wani wuri a ƙasar Yaman sun ga cewa ana yi wa manya sujada suka ce to ai maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake da girman da yafi kowa to yanzu ai ma wani sujada ai maza Allah shi yafi cancantar da ai masa sujada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore wannan yayi inkarin sa bai yarda ai masa sujada ba fa khadabahum Allahu bihi to Allah ta'ala sai musu magana da wannan ala tariqi ta'jib min zalika bisa tafarki na nuna cewa abin mamaki ne yin haka din wato ko daukar haka ba zai yiwu ba a ce annabin Allah da Allah ya sanar da shi addini ya sanar da shi littafin sa kuma ya rayu kan addinin Allah ya umarce mutane su bauta masa ko kuma su bauta mala'iku ko an su ayyanin annabawa ba abin da zai umarce mutane da shi har da'iman har kullum shine bautar Allah subhanahu wata'ala shi kadai to wannan malamin suke cewa duka gargadi ne akan kada ayi gulubi a haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam ko haƙƙin ƴan uwansa manzannin Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana a dauke su a matsayin da Allah ta'ala ani ya ajiye su matsayin da ya ba su na cewa su bayin Allah ne manzannin Allah ne ba sa mallakawa kansu ba da wani samar da wani amfani ko kubutar da kai a barin wata wahala ko cutuwa komai na Allah ne saboda haka akan haka suka dora bayi ba su yi kira zuwa ga ayyuluwi a cikin akansu ba ballantana waɗanda suke da wani matsayi a cikin addini da bai kai na annabta ba duba da wannan malamai na sunna suka yi gargadi matuƙa dangane da ayyuluwi da ɗan bid'a da sauran jahilai suka yi a haƙin annabi sallallahu alaihi wasallam da sufanta shi da sufofi irin na ainihin Allah subhanahu wataala sufofi na rububiyya da uluhiyya suka ce wannan ya zama sabanin abin da wannan aya wannan aya suke karantarwa hakanan suka kore uluwi da waɗannan mutane suke yi dangane da waɗanda ake cewa waliyai ne waɗansu kuma a ce ahlul baiti ne irin uluwi da aka yi a kansu wasu ma a ce ma'asumai ne wasu a ce ainihin wato sun san gaibi duka aka ce wannan aqidu ne da suka ainihin saba wa abinda Allah ta'ala ya aika annabin sa sallallahu alaihi wasallam cikin alqur'ani mai girma da ingantacciyar sunna ta sa sallallahu alaihi wasallam da kuma gabake ɗayan tarbiyyar da yawa al'ummarsa shi addini sahihin addini shine a karbi umarni daga Allah da manzansa kuma a matsayin kowa bawa ne mai bauta bautar bawa da biyayyarsa ainihin da tsoron Allahnsa shine kadai matsayi da ke baiwa bawa kusaci a wurin Allah sabanin wannan duka sai dai ya zama yaudara irin wanda ahlul kitabi suka yi kuma wannan ayoyi da muke karantawa suke kushewa ainihin akan su suke bayyana munin matsayinsu abinda ma ya jawo Allah ta'ala ya yi fushi da su muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin bayansa ya dadu waɗanda za su kauce ma irin waɗannan hanyoyi na son zuciya na yin amfani da addini domin cutar da ainihin al'umma ko kuma karkatar da shi addinin kansa tambaya ce na wai ya halatta ya yi wuturi a asham sannan ya sake yin wuturi a tahajjudi ma a wannan bai halatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la wutrani fi lailatin ba a yin wuturi sau biyu a dare ɗaya saboda haka idan ya yi wuturi a lokacin da ya tarawihi to ba zai yi wuturi a lokacin da ya yi tahajjudi ba kuma mafi kyau in har yana da yaƙinin cewa zai yi tahajjudin to ya jinkirtar da wuturin har zuwa ainihin ƙarshen sallarsa idan ya yi tahajjudin kuma ko da ma ya yi wuturin dai a farko ɗin baya tunanin zai tashi to in ya tashi ya yi tahajjudin babu laifi amma dai babu ainihin dama a ce ya ƙara yin wani wuturi saboda hadisi ne ingantacce dake cewa la wutrani fi lailatin ba a yi wuturi sau biyu a dare ɗaya kusa wasu malamai suke kamar yadda ya zo a cikin muwatta cewa idan irin haka ta kasance in aka yi wuturin to mutum ya ƙaro raka'a guda da nufin mayar da wannan raka'a ta wuturi ta zama shafa'i sai zama biyu kenan kaga ya buɗe wuturin ya zama bai yi wuturi ba kenan can ƙarshe idan ya yi tahajjudinsa sai ya yi wuturin to wannan babu laifi in ya yi haka amma dai ya yi wuturi a tarawih sannan ya yi wuturi bayan tahajjudi wannan bai inganta ba saboda wannan hadisi wallahu a'lam na roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu saboda lokaci ina ganin ina za mu tsaya Allah ya mana afuwa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضٍ فما أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا هدمون.